إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yau Litinin sha uku ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya yi daidai da 2 ga watan uku shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 13 a cikin majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan wata mai albarka, inda muke karatu a cikin suratul Baqara aya ta 93, inda muka kwana a darasin da ya gabata. Kafin ci gaba daga inda muka tsaya, wannan yana tambayar cewa shin ya halatta mutum ya fitar da zakka kafin lokaci ya yi na fitarwa, ma'ana mutum lokaci bai ƙarasa ba, bai kai ba ya fitar da zakka. Lokuta kashi uku ne dangane da zakka: kafin lokaci, da kuma bayan lokaci, da kuma lokacin daidai lokaci. Wanda duka kowa ya tabbatar aka yi ittifaki a kan shi shine fitar da zakka idan lokacin ta yayi, ta cika nisabi kuma ta yi shekara, to wannan shine lokacin ta yayi. To amma kafin ta yi shekara, idan mutum yana da nisabi na zakka amma bai kai shekara ba, zai iya fitarwa ko ba zai iya fitarwa ba? Wannan mas'alar jumhur na malamai sun tafi a kan cewa babu laifi mutum zai iya fitar da zakka lokacinta bai kai ba, idan akwai wata maslaha da yake gani ya kamata a fitar da zakkar. Misali, mutane suna cikin wani yanayi na bukata na tsanani, ko kuma wani wata musiba ko wani ibtila'i ya faru wanda yake buƙatar agaji na gaggawa, mutum ya yi amfani da wannan kafin lokacin zakkaya watannin su cika, sai ya yi amfani da wannan damar ya fitar. Ko kuma mutumin da yake so ya fitar a lokaci wanda yake mai falala, lokacin zakkar shi saura wata ɗaya ya zo, sai watan Shawwal ya ƙare, shekarar za ta cika ta zakka, shi kuma yana so ya yi amfani da falalar watan Ramadan ya fitar da zakka ya taimaka ma mutane a cikin wannan yanayin. To wasu ga ce babu laifi mutum zai iya fitarwa kafin lokacin. Wannan kuma saɓanin mazhabin Imamu Malik, wanda a Malikiyya baya halatta a janyo zakka kafin lokacinta, amma sauran jumhur na malamai duk sun tafi a kan halarcin yin haka. Amma Malikiyyan su ma suna cewa idan kaman abinda za a janyo in bai wuce wata ɗaya ba, to wannan ya halatta amma tare da karaha da karhanci. Ya juzu ma'al karaha, makaruhi ne amma babu laifi zakka ta yi, amma in sama da haka ne kenan bai halatta mutum ya fitar ba. Amma aksarin malamai Abu Hanifa da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad ibn Hanbal duk sun tafi akan cewa babu laifi mutum ya matso da lokacin zakka kafin yayi ya fitar da ita kuma zakkar tayi abinda dai ba a yadda da shi ba shine ya jinkirta lokacin zakka a ce lokacin zakkar shi a watan sha'aban ne shekara za ta cika sai sai bari ya bari sai ramadan ya kama sannan ya fitar da zakka wannan bai halatta daga lokacin da nisabi ya cika shekara ta tabbata in bai fitar ba ya shiga saban Allah ya shiga zinubi daga wannan jinkirin haramun ne bai halatta ya jinkirta ba amma an janyowa ne saboda maslaha wanda shine maganar aksarin malamai wannan ya halatta domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbi zakkar Abbas ibn Abdul Muttalib na shekarar da ake ciki da kuma shekarar da za ta zo daka ya hada mai zakkar na shekara biyu an fitar mai da ita don ya zama an yi wannan saboda maslaha to kenan idan akwai maslaha babu laifi mutum ya matso da ya dawo da lokacin baya ya fitar saboda samun wannan maslaha wallahu alam mun tsaya a aya ta 94 za mu tashi akan aya ta 94 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
har yanzu muna jin bayanai dangane da ɗabi'u da miyagun halaye da miyagun aƙidu da Yahudawa suke ɗauke da shi bayan waɗancan duka abubuwan da suka gabata sai Allah madaukakin sarki ya dawo da wani mummunar da'awa da suke yi ma kansu domin a yi raddi a kan wannan da'awar a nuna wannan abin da suke faɗa ƙarya ne Allah madaukakin sarki ya ce ƙul ka ce musu ya rasulullah in kanat lakumud darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas in dai har gidan lahira ma'ana aljanna in dai lahira da kuke zato cewa inda Allah wanda take wurin Allah aljannar Allah ta kasance lakum ta ku ce ku kadai khalisatan min dunin nas tsantsar ku ne banda sauran mutane bana ku kadai ne yan aljanna aljanna din da take wurin Allah ku kadai aka tattalar ma aljanna min dunin nas banda sauran mutane in dai da gaske ne wannan da'awar da kuke yi fatamannawul mauta to ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi ta yaya za ku zauna a wannan duniyar mai wahala ana yaƙi da ku yau a kashe waɗannan gobe a kori waɗannan jibi da abinci gata da yunwa alhalin kuma kun ce aljanna ta ku ce tsantsa me yasa ba za ku yi fatan ku tafi ku koma can zuwa ga aljannar da kuke da awar cewa ta ku bace data anan kamar da awace suka yi sai Allah ya lizimta musu hujja akan wanda hujjar da za ta nuna idan wannan da awar da gaske ne to ga abin da za ku yi idan kuka kasa yin wannan abin to da awar da kuke yi ƙarya ce da haka har yanzu ana kawo mana tifka da warwara irin na Yahudawa in kun yi da awar aljanna ta fice to ku yi fatan komawa zuwa ga Allah ku je ku shiga aljanna ku huta idan kuma ba ku yi fatan komawa zuwa ga Allah ba kenan da awar da kuke yi aljanna ta fice ƙarya kuke yi shine abin da aka ba su wannan ka'idar guda biyu ko dai su aiwatar ya tabbata da awadda suke yi da gaske ne ko kuma su ki aiwatarwa ya tabbata da awadda suke yi ƙarya ne shi yasa Allah ya rufe da cewa in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi to ga abin da za ku yi anan an yi magana akan cewa ga abin da za su yi da'awa me yasa aka faɗi wannan a ina suka yi wannan da'awar ayar ta yi ishara akan cewa sun yi wannan da'awar domin ba za ka zo ka ce ma mutum in dai da gaske kake kaza da kaza ba to ka yi kaza sai idan ka san wannan abin shine abin da yake kudircewa shine ya yarda da shi haka nan kawai ba za ka zo ka ce ma mutum in dai da gaske kai mai kuɗi ne ba na miliyan ɗaya me yasa za ka ce mai haka sai idan ya yi da'awar cewa shi mai kuɗi ne in ya yi da'awar mai kuɗi ne sai ka ce to in da gaske ne kai mai kuɗi ne ba na miliyan ɗaya me yasa ka ce mai ya baka miliyan ɗaya in da gaske ne saboda ya yi da'awa cewa shi yana da kuɗi amma an ka zo ka samu wanda dama bai da komai ko bai yi da'awar yana da shi ba ka zo ka ce to in dai kai mai kuɗi ne ba ni kaza wannan ya nuna kai baka da hankali kenan da haka sai idan mutum ya yi da'awar abu ake mai irin wannan ilzamu to tunda Allah ya ce qul in kanat lakumud darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut to wannan ya nuna ashe sun yi da'awar wannan abu sun yi da'awar cewa su kadai ne suke da aljanna shi yasa sai Allah ya musu wannan ilzamin dan in ba su yi wannan da'awar ba ba za a yi musu wannan ilzamin ba ana faɗa musu wannan sai su ce to a ina muka ce mu kadai ne yan aljanna balle a ce mu yi da'awar mutuwa ai ba mu faɗi haka ba da haka wannan ya nuna sun yi da'awar Allah yake yi musu wannan ilzamin na wannan da'awar da suka yi kuma akwai wasu ayoyi daban na Al-Qur'ani wanda suke nuni zuwa irin wannan da'awar da suke yi kamar yadda suke faɗa a fadin Allah madaukakin sarki a ayar da ta wuce a baya wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda cewa wuta ba za ta taba mu ba sai yan kwanaki yan kadan zani mu koma aljanna to in kana lakumud darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إن دي دغسكني لن تمسن النار إلا أياما معدودة دا كوكي فلا تو كوي بور متوى مرا كوزي كوي كوي تن أياما معدودة تن كوكوما الجنة كوشي غبر جن داتي هذا كمسنا سيوا كما يندى الله يكي فلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى سنة تابا وندزي شغى الجنة sai wanda yake ba yahude ko ba nasari Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan gurace-gurace su ne kawai amma ba su da dalili a kai to idan kun yarda cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude to fatamannawul mauta in kuntum sadiqi ku yi burin mutuwa in da gaske kuke yi haka kuma suna cewa Allah yana faɗa mana a kansu suna cewa wa qalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suna cewa ai mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoya Allah to in daga ce ku masoya Allah ne fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa in daga ce kuke yi ku masoya Allah ne masoyin Allah duk masoyi na gaske ba yana shauƙin haɗuwa da masoyin shi ba to me yasa ba za ku yi burin ku mutu ba in dai da gaske ku ne masoya Allah ku ne na kusa da Allah ku ne ƴaƴan Allah na musamman to ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqi to wayannan ayoyin da Allah ya faɗa mana akan irin yadda suke nuna cewa su ne na musamman a wurin Allah su ne kadai ƴan aljanna to sai Allah ya musu ilzami da wannan ayar in kanat lakumud darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin haka kuma ko da ba waɗannan ayoyin itiqadin da Yahudawa suke da shi na cewa su ne akan gaskiya dukkanin mutane akan bata suke a wurin Yahudawa su kadai ne akan gaskiya su kadai ne akan hanyar Allah to inda gaskiya ne ku kadai ne akan gaskiya ku kadai ne akan hanyar Allah fatamannau al-mauta in kuntum sadiqin inda gaskiya ne ku yi burin ku yi fatan mutuwa haka kuma har ila yau suna alfahari da danganta kansu cewa su sune jikokin annabawa sune ƴaƴan zafaffin Allah sun fito daga tsatso na annabawa iyaye da kakanni da haka su na musamman ne a wurin Allah da haka alahira ma su ne kadai masu tsira su ne na musamman saboda alfahari da wannan tsatsan nasu na annabawa da suke yi suna ganin wannan al'abin zai iya kubutar da su daga azabar Allah to shi ma har ila yau inda gaske ne su na musamman ne saboda su ne jikokin annabawa fatamannau al-mauta in kuntum sadiqin ku yi fatan mutuwa inda gaske ne in nasabar ta ku za ta iya tsiratar da ku daga azabar Allah in nasabar ta ku za ta iya sa ku shiga aljanna to ku yi fatan mutuwa manatin da nasabar ta tabbata saura ne kenan saura shiga aljannan kawai ya rage tunda kun yarda ku jikokin annabawa ne kuna da sababin tsira in wannan sababin yana iya tsirar da mutum daga azabar Allah to fatamannau al-mauta in kuntum sadiqin ku yi fatan mutuwa idan da gaske kuke yi shi yasa anan da Allah ya ce suna cewa su kadai ne layira da aljannar Allah ta su ce su kadai sai suka ce min dunin nasi banda mutane suwa ake nufi da annasu a wannan ayar wannan su malamai suka ce alif da lam da take jikin annasu ta jinsi ce ma'ana suna nufin banda dukkanin sauran jinsin mutane su kadai ne suke da darul akhirah su kadai ne suke da aljanna min dunin nasi banda sauran mutane gaba daya waɗansu kuma suka ce a'a al-din lil ahad fi ahadiyya ce ma'ana annasu din ana nufin wasu mutane na musamman ma'ana su ne za su shiga aljanna amma manzon Allah da sahabban shi su ba za su shiga aljanna ba shine ma'ana annasu din anan al-ahad ne amma wasu yawa malaman tafsiri suka ce annasu din ana nufin dukkan mutane suke nufi gaba daya a alif da lam ne wanda yake akan aljins wanda take akan jinsi ba akan al-ahad ba inda al-ahad ne sai a ce an takaita ta ga suna nufin annasu suna nufin waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ayar tana iya daukan gaba daya mutane kamar yadda dabi'ar su take da halin su yake nunawa yana suna nuna cewa su kadai ne ma mutane duk wanda ba su ba ma bai cancanta ya zama mutum ba a gurin ba Yahudi da haka sai Allah ya ce idan da gaske ne wannan abin da kuke da'awa ku ne masu aljanna banda mutane ko ku ne masu aljanna banda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatamannau al-maut dan haka ku yi fatan mutuwa anan malamai sun yi maganganu dangane da ne ake nufi da fatamannau al-maut ne ake nufi da ai fatan mutuwa waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine ai burin ai fatan a mutu ma'ana su rinka cewa laitana na mutu ina ma mu mutu ba da saboda su koma zuwa ga ni'imar aljanna saboda su koma zuwa ga abinda suke cewa nasu ne su kadai banda sauran mutane to shine fatamannau al-maut ku yi fatan ku mutu ku yi burin ku mutu ku rinka faɗan cewa kuna so a ce ku mutu saboda ku koma ku samu aljannar Allah wannan shine abin da al-imamu Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari da kuma ar-Razi duka suka rinjayar akan cewa fatamannau al-maut ana nufin fata da burin mutuwa. Amma al-Imamu Ibn Kathir da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ba burin ake nufi ba, domin buri abu ne wanda mutum zai iya yi a zuci, zai iya faɗa a baki. Amma a nan da aka ce fatamannawul mauta ba wannan ake nufi ba. Abinda ake nufi shine a yi mubahala, a yi mubahala ake nufi, shine ma'anar fatamannawul mauta. Ku zo mu yi addu'a mu da ku, duk wanda yake maƙaryaci tsakanin mu da ku, to Allah ya sa ya mutu, shine fatamannawul mauta din. Da haka mubahala ne ake so a yi, ba wai fatan mutuwan kawai ba. Tunda yanzu an tattauna a baya, ai an kawo hujjoji, an kawo dalilai, an yi muƙabala, mun ji yadda ayoyi suka rinka zuwa na hujjoji suna ƙure duk abin da suke kai. Don an gama an zo babin mubahala kenan. Da haka fatamannawul maut, ku zo mu da ku a yi fatan mutuwa, a yi addu'a. Duk wanda yake akan gaskariya a cikin mu da ku, to Allah ya sa ya mutu. Sai ya zama an yi daidai kenan da waɗancan nasara su ma, kiristocin Najran, lokacin da suka zo suka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan annabi Isa alaihi salam. Bayan an tattauna iya tattaunawa, a ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in hajjuka, sai Allah ya ce musu faƙul ta'alau, faƙul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibi. Allah ya ce musu, to yanzu a manzo Allah ya ce abu ya zo ƙarshe, yanzu ku je ku tattaro iyalanku da matanku da ƴaƴanku da ku kanku, ku zo mu haɗu da mu da ku gaba ɗaya a tattaru, sai a yi mubahala, a yi mubahala tsakanin mu da ku. Fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibi, mu ce tsinuwar Allah ta tabbata akan wanda yake maƙaryaci tsakanin mu da ku. Da aka ta koma gefe suka tattauna tsakaninsu su nasaran Najran, suka ce in kuka kuskura kuka amsa wannan abin aka yi, to gaba ɗayanmu za mu halaka. Da haka sai suka dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka ce su ba za su yi mubahala ba, da haka kuma ba za su yi imani ba, sun yadda za su zauna za su ci gaba da biyan jizya. Da haka sun riga sun zama a ƙarƙashin gwamnatin musulunci, za su ci gaba da biyan jizya amma ba za su yi mubahala ba. To irin waccan aka yi da waɗancan kiristocin, su ne a nan Allah yake faɗa ma manzon Allah dangane da su Yahudawa su ma. Tunda an tattauna, an kawo hujjoji, an kawo dalilai, to yanzu a zo a yi mubahala, mu zo mu yi addu'a Allah ya kashe mai ƙarya tsakanin mu da ku. Shi ne sun manafta hil'atan fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin, a nan kuma aka ce fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Shi yasa kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imamu Ahmad ya rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya yarda da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa walau annal yahuda tamannawul maut lamatu, inda a ce yahudawa sun yarda sun yi wannan fatan mutuwan, an yi mubahala ta mutuwa, manzon Allah ya ce da sai sun mutu gaba ɗayansu. Sai ce walau annan ladina bahalu, ko la annan nasara bahalu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da a ce waɗancan kiristocin su ma sun yarda sun yi wannan mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah ya ce da sun koma gida sun samu ba za su rage kowa daga cikinsu ba, babu iyalansu, babu duk wata dukiyarsu gaba ɗaya Allah ya halakar da ita. su kuma a nan Yahudawa ya ce da sun yadda an yi wannan mubahalar lamatu da sai sun mutu gaba ɗayansu wala ra'au maqa'idahum finna da sai sun gama saukansu ido da ido a cikin wutar jahannama da haka su ma ba su yadda an yi wannan mubahalar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da haka wannan kaulin shine kaulin da al-Imam Ibn Kathir ya rinjayar kuma shine kauli wanda yake mafi karfi a cikin wannan maganganun guda biyu ya fi cewa ai fatan mutuwa kawai ake magana dan wasu suna cewa daga cikin malamai an ce sifata ne kawai kamar yanda ya gabata kamar yanda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa inda ɗaya daga cikin Yahudawa zai yi fatan mutuwa jami'an bakin shi shine zai shake shi shakewa zai yi da miyan bakin shi ya mutu shi yasa ba su taɓa yin fatan mutuwa ba kenan da yawa wasu daga cikin malaman tafsiri sun ɗauki ayar akan ma'anar tamanni na fata kawai na buri su yi burin dama su mutu amma wannan ma'anar na cewa mubahala ake nufi ma'ana ce mai ƙarfi domin ba za ta ɗauki iskalin da waccan ma'anar za ta iya bayarwa ba domin a waccan ma'anar ta farko in burin mutuwa ne su ma za su iya cewa to ku ma inda gaske ne ku ne masu imani ku ne 'yan aljanna ranar alƙiyama to kuma ku yi burin mutuwa haka ne za su iya juya wannan su ma su juya wannan hujjar da aka yi musu ilzami a ce ku ma ku rinƙa burin mutuwa kuma mu manzon Allah ya ce mana la yatamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi kada ɗayanku ya rinƙa fatan mutuwa saboda wani cuta ko wani tsanani da ya same shi ya rinƙa fatan ina ma ya mutu manzon Allah ya ce kada mutum ya rinƙa wannan fatan in ta kama dole sai ya yi ya ce ya Allah ka raya ni idan rayuwa ita ce alkhairi gare ni ka kashe ni kuma idan mutuwa ita ce mafi alkhairi gare ni to amma a bisa wannan ma'anar mubahala ake nufi wannan iskalin ba zai faru ba da haka in kun yadda da gaske kuke yi ku zo a yi mubahala da mu da ku Allah ya kashe matsaryaci shi ke nan magana ta ƙare ba maganar mujarradin aifatan mutuwa da zuciya ba ne ko kuma a faɗa da baki shi ne ma'anar fatamannawul maut sai Allah ya ce in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke ne ma'ana in da gaske kuke yi lahira ta ku ce ku kaɗai banda sauran mutane to ku zo a nemi mutuwa a wurin Allah ku zo a tsaya a gaban Allah a roƙi Allah ya kashe matsaryaci tsakanin mu da ku da haka in kun yi wannan ba abin da zai cutar da ku ai saboda in da gaske kuke ku ne a kan gaskiya Allah zai kashe ku ba zai kashe ku ba idan ku ne a kan gaskiya in ma an kashe ku ɗin in da gaske ne ku ne a kan gaskiya ina za ku tafi aljanna za ku tafi tunda kun ce in kana lakum darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nan ko wanne aka yi ba za ku faɗi ba in dai akan gaskiya kuke in da gaske ne Allah zai bar ku ba zai kashe ku ba in ma kuma an kashe ku kun ce aljanna ta ku ce banda kowa za ka aljanna za ku tafi an rage muku hanya ne zuwa aljanna ba ku da matsala shi ne ma'anar in kuntum sadiqin in da gaske kuke yi a nan an sa sharaɗin an rataye sharaɗi a kan abin da babu domin ba su da gaskiyar in da suna da gaskiyar ai da ba a kawo haka ba an ce ku yi burin mutuwa amma in dai ku masu gaskiya ne yanzu sun san su ba masu gaskiya ba ne sun san abin da suka yi sun san abin da Allah ya aiko musu suka kafirce suka butulce da haka sun san su ba masu gaskiya ba ne ba za su taɓa yadda su yadda a yi mubahala da su akan mutuwa dangane da wannan al'amarin ba. To sai Allah ya tabbatar mana da shin za su iya yin fatan mutuwa, za su iya yin burin su mutu din, ko kuma za su iya yadda a yi mubahala da su akan mutuwa, ko ba za su iya ba. Kuma idan ba za su iya ba, menene dalilin da yake haifar da ba za su iya yin haka ba? Menene yake haifar musu da kin yadda a yi mubahala da su? Matuƙar dai sun yadda addinin nasu gaskiya ne, matuƙar sun yadda su ne akan daidai, me yasa ba za su yadda a yi mubahala da su ba? Sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana dangane da al'amarin su.
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
الله مدعوك تنسرك يتي ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الله يتي بذات التقبور متوى النمبا وبذات التقيم مباهلة أكم متوى النمبا أبدا هر أبدا بما قدمت ايديهم saboda abin da suka aikata sun san abin da yake tsakanin su da Allah daga aikin da suka yi ba zai taba bari su yadda su yi irin wannan kasadar da rayuwar su ba sai Allah ya ce wallahu alimun bil zalimin lallai Allah yana sane da azzalimai Allah ya san azzalimai da duk abin da suke aikatawa anan Allah ya ce walan yatamannahu abadan ba za su taba burin mutuwa ba ko ba za su taba mubahala akan mutuwa ba abadan har abada labari nan aka bayar yankakken labari cewa wannan abun ba zai taba faruwa ba ba ana magana a wancan lokacin ba da an ce ba za su taba yin abun ba za a iya ɗaukan cewa waɗanda ake magana da su lokacin da ake saukar da Alƙur'ani sai Allah ya ce abadan har abada ba za su yi ba aka ba da labari har abin da zai zo a nan gaba mana ba zai faru ba a wancan lokacin kuma bai faru ba ba za su yi ba haka kuma a nan gaba har abada ba za su yadda su yi ba Allah ya kora wannan wannan yana tabbatar mana da cewa Alƙur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin tabbacin wahayi ne Alƙur'ani me yasa saboda duk duniya a wannan lokacin ba wanda ya kai Yahudawa neman yadda za a yi a ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tabbatar da cewa ba annabi bane daga wurin Allah me za su yi da aka saukar da wannan aya shi ne su zo su yi abin da aka ce din tunda an ce har abada ba za a yi ba sai su ce to gashi mun yi ya nuna kenan ƙarya ne magana Allah ba ta warwarewa tunda an ce ba za mu yi ba har abada to ga mu za mu yi yanzu sai su zo su yi yanzu sun ƙaryata manzo Allah ko ba su ƙaryata ba sun ƙaryata da dalili na zahiri wanda kowa yana iya gani tunda ya zo ya ce Allah ne ya ce mishi walan ya tamannahu abadan kuma gashi mu yanzu mun zo mun yi mun nuna za mu yi din wannan ya nuna kenan ba magana Allah ba ce sai su ƙaryata shi da wannan to amma suka kasa har manzon Allah ya bar duniya suka kasa har yau suka kasa kuma har tashin alƙiyamar ba za su iya ba wanda ya tabbatar da cewa Alƙur'ani wahayi ne daga Allah kamar yadda Allah ya ma Abu Lahab wanda ya fi kowa adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce tabbas ya da Abu Lahabin watab aka tabbatar da cewa dan wuta ne zai mutu akan kafirci kuma zai shiga wuta inda yana so ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko na munafunci ne sai zo ya ce ya musulunta sai a ce abinda aka faɗa a ayan nan a wannan sura a ce ba haka ba ne yau ga Abu Lahab ya musulunta amma tabbatar da cewa Allah ne yake magana ba wani ba shi yasa Allah ya tabbatar da dan wuta ne kuma ya ci gaba da zama a dan wutan har ya mutu bai iya canza wani abu wanda ba wannan ba daga duka wannan yana tabbatar mana da cewa alqur'ani wahayi ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala ta inda ya tabbatar da cewa har abada yahudawa ba za su iya yin wannan abin da Allah ya kalubalance su da shi ba ba za su iya yi a lokacin ba sannan ba za su iya yi a nan gaba ba walan yatamannahu abadan aka bada labarin yanzu aka kuma bada labarin gaibin da zai zo a gaba abu ne wanda yake na gaibu ba wanda ya sani me zai faru a gaba amma Allah ya bada labarin cewa ga abin da zai faru daga lokacin da aka saukar da wannan aya har abada har ƙarshen rayuwa abin haka zai kasance shine walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim anan da Allah yace bima qaddamat aydihim Allah yana faɗa mana sababin da yasa ba za su yadda su fatan mutuwa ba ba za su yadda ayi addu'a akan Allah ya kashe maƙaryaci ba me yasa ba za su yi wannan ba Allah yace bima qaddamat aydihim saboda abinda suka aikata abubuwan da hannayensu suka aikata anan an faɗi illar kenan da yasa ba sa san mutuwa gaba ɗaya a rayuwarsu saboda sun san miyagun laifukan da suka aikata sabanin wanda yake yin zunubin da bai ma san zunubi yake yi ba saboda su suna yi ne an ilmi suna yi ne suna sane abinda suke yi din kafirci ne kamar yadda ayoyin da suka gabata suka yi ishara a kai sun sani amma suke yi da haka wanda yake da irin wannan sifar to ya fi kowa ƙin mutuwa saboda ya san haɗuwar shi da Allah ba za ta yi kyau ba bai kai wanda bai sani ba wanda yake saban da rashin sani wataƙila ma ya yi ya manta amma wanda ya san Allah kuma ya san tattalin Allah a kan abu kuma wannan abin yake aiwatar da shi yake yi da gangan to wannan ya fi kowa tsoron haɗuwa da Allah ya fi kowa firgita bai so ya mutu domin wanda yake tunanin ya mutu ya huta yana ganin ai ya mutu ne ya huta da rayuwar duniya zai samu sauƙi a lahira wanda ya san babu sauƙi a lahira iya sauƙin shi ne na duniyar da yake ciki to ba wanda zai kai shi burin rayuwa da rashin da kyamar mutuwa a wannan duniya da haka Allah ya ce bima qaddamat aydihim saboda miyagun ayyukan da suka riga suka gabatar na saƙan Allah sune alladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila su ne waɗanda suke cewa wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu su ne waɗanda suke cewa bayan an ce musu khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asaina duka wannan aikin su ne wanda suka san sun aikata irin waɗannan miyagun ayyukan ta yaya za su so haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya musu gargaɗi mai tsanani da cewa wallahu alimun bi zalimin Allah yana sane da azzalimai wannan gargaɗi ne ake yi ba wai labari ne kawai ake bayarwa ba mana duk wani azzalimi ya shirya Allah yana gani shi yana jin shi yana sane da al'amarin shi Allah baya gafala sai zama daidai da waccan ayar da Allah ya ce musu wa mallahu bighafilin amma ta'malu Allah bai gafara dangane da abin da kuke yi to sai aka kawo da zalunci a nan saboda a nuna su azzalimai ne wannan aikin da suke yi na kafirce ma manzon Allah da canza littafin Allah da ƙoya sifofin manzon Allah wannan zalunci ne to Allah yana sane da azzalimai saboda kowane azzalimi ma ya shiga sawa'un azzalimi a cikin yahudawa ko azzalimi a cikin wannan al'umma wanda yake da nau'i na zalunci to ya sani Allah madaukakin sarki yana sane ga duk wasu azzalimai da suke rayuwa a bayan ƙasa daga gargadi ne Allah yake musu Allah ya ce yana sane to kenan akwai abinda Allah ya tattala gare su akwai kuma irin ukubar da Allah ya tattala domin saka ma duk wanda aka zalunta dangane da zaluncin da aka yi mishi shine ma'anar wallahu alimun bizzalimi wannan ayar tana daidai da fadin Allah madaukakin sarki qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin Allah ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimi a waccan ayar a suratul juma'a Allah ya ce qul ka ce musu ya rasulullah ya ayyuhal ladina hadu ya ku yahudawa in za'amtum annakum awliya'u lillah in kun raya cewa ku ne waliyan Allah kadai min dunin nasi banda sauran mutane ba waliyan Allah bane ku ne waliyan Allah saboda ku ne dangin annabawa ku ne dangin manzannai da tsatsansu daga ku ne waliyan Allah in kun raya haka min dunin nasi banda sauran mutane kamar yadda suka fada anan ko sai Allah ya ce musu a can ma fatamannawul maut to ku yi fatan mutuwa a can ma fata ake nufi ko kuma mubahala ake nufi a zo a taro a ce da mu da ku waɗanda su ne waliyan Allah Allah ya bar su wanda kuma maƙiyan Allah ne Allah ya kashe su zai ɗauki wannan ma'anar ta fatamannawul maut ya zama shi ma mubahala ake nufi ku yi fatan mutuwa ana ku roƙi Allah a yi addu'a akan mutuwa in ana nufin mubahala idan kuma ana nufin ku yi burin mutuwa ne yana nan akan asalin shi fatamannawul maut ma'ana ku yi burin ku mutu saboda waliyin Allah ai kullum fasan shi ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala tunda ku ne waliyan Allah to ku koma zuwa ga masoyinku mana shine Allah ku yi fatan komawa zuwa ga Allah shine fatamannawul mauta in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi ku ne waliyan Allah idan ba ku yi fatan mutuwan ba ya tabbata ƙarya kuke maƙiyan Allah ne ku kuke sa ma kanku riga a matsayin ku ne waliyan Allah sai Allah ya ce a can wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ce ba za su taɓa fatan mutuwar ba har abada saboda abin da suka aikata na laifuffuka da saban Allah sun san alaƙar su da Allah da haka ba za su taɓa fatan mutuwa ba ko ba za su taɓa yadda a zo a yi addu'a ta mubahala akan mutuwa ba shine wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin kamar yadda wannan ayar take bambancin waccan da wannan ana wannan Allah ya ce wallan yatamannawnahu abadan an yi amfani da harafin lan a can kuma aka ce wala yatamannawnahu abadan aka yi amfani da la da nan da kuma la wacce ta fi ƙarfi a wurin kora abu
lan
a larabci
lan
ta fi ƙarfi dan ka ce lan af'al ma'ana ba zan taɓa yin kaza ba in ka ce la af'al ma'ana ba zan yi kaza ba akwai bambanci ko babu akwai bambanci to a wannan ayar sai aka yi amfani da lan aka ce walan yatamannawnahu ba za su taɓa fatan shi ba a can kuma aka ce wala yatamannawnahu ba za su yi fatan shi ba me yasa aka bambanta tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu a waccan ayar daban a wannan ayar daban malamai suka ce saboda wannan ayar da ake magana a kai tana magana ne a kan sun yi da'awar aljanna ta su ce haka ne qul in kanat lakumud darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nas aljannar suka yi da'awar ta su ce a waccan ayar ta suratul juma'a kuma ba aljanna suka yi da'awa ba walittakar Allah suka yi da'awa in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas da aljanna da walittaka wanne yafi karfi na'am aljanna ta fi karfi dan haka da aka tashi korewa sai aka yi amfani da korewa mafi karfi walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi atan kuma wurin kore walittaka sai aka yi amfani da karma korewa wanda bata kai ta karfi ba aka ce wala yatamannahu abadan ko wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi da haka sai aka kore atan dalan adan dalan atan kuma dalan dala saboda anan ana magana ne akan sun yi da'awar aljanna ta su ce su kadai atan kuma sun yi da'awar walittakar Allah su ne na Allah kawai banda wasu wanda ba su ba da haka duka sai Allah ya ƙaryata su ya kore aka bada alama aka ce ga dalilin da zai tabbatar inda gaske kuke yi a zo ayi addu'a wanda yake kan gaskiya wanda yake ƙarya yake yi Allah ya sa ya mutu a zo a roƙi Allah ko kuma ku yi fatan mutuwan kawai a bisa waccan ma'anar ba yahudi ba zai taɓa fatan mutuwa ba a duniya har abada ba zai yi fatan mutuwa ba ta kowace hanya da kowane hali da haka duk inda yake a rayuwar shi samar ma kanshi kariya daga mutuwa yake yi shine rayuwar ba yahudi a ko'ina a duniya ya zai yi kada ya mutu duk wani abu na kariya daga mutuwa sai ya kirkire shi ya samar da shi saboda ya samu tsawon rayuwa a duniya shi yasa hatta a ƙasashe ba yahudi bai taɓa yarda ya makwabtaka da ƙasa mai ƙarfi shine halin da suke ciki yanzu a duniya a yanzu ba a yadda ba su yadda wata ƙasa ta makwabtace su a ce tana da makamin nukiliya ba ba su yadda wata ƙasa ta zo tana kusa da su a ce tana da wani mummunan makami wanda za a iya harbawa ya je ƙasar ba ba wai fa yaƙi ake yi da su ba komai a'a ba su yadda ba ne a ce a ƙasa kaza akwai makami iri kaza kuma makamin in an harbo shi zai iya zuwa ƙasanmu to duk abin da za su yi a duniya za su yi don su rusa wannan al'amari saboda duk wani abu wanda yake ƙanshi da kusa da mutuwa ba su yadda ya zo kusa da su ba saboda tsabar san rayuwa da kuma gudun fatan mutuwa da ƙaunar shi duk halittu ba wanda yake da irin wannan kamar bai yahudi da haka Allah ya tabbatar musu da haka cewa walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taɓa yin wannan fatan ba ba za su taɓa yin wannan burin ba kuma me yasa bima qaddamat aydihim saboda abinda suka aikata sun san menene za su haɗu da shi ranar alkiyama sun san kuma irin miyagun ayyukan da suka aikata da haka wannan shine dalili na farko wanda yake hana su fatan mutuwa ko burin mutuwa yake sa su tsananin tsoron mutuwa ayyukan su munana kamar yadda al-imamu abu hazim rahimahullahu ta'ala wani daga cikin khalifofi yake tambayar shi yake cewa me yasa mu muke tsoron mutuwa muka fi son duniya ba ma son mutuwa sai yake cewa saboda kun raya nan kun rusa can shi kuma babu wanda yake so ya tashi daga gida mai kyau ginanne ya koma kango akwai wanda yake son haka yana da gidan shi komai da komai cikakke lafiyayye a ce kawai ya tashi ya koma wani kango wanda ko rufi babu ba ma komai a ciki sai miyagun dabbobi sai macizai da kunamu a ciki akwai wanda zai yadda ya yi wannan to duk wanda ya rusa gidan lahira to ya fi kowa tsoron komawa lahira wanda kuma duk ya raya gidan lahira ya fi kowa shauƙin komawa zuwa ga rahamar Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa anan Allah ya tabbatar da dalilin da yasa su ba sa son fatan mutuwar gaba daya a cikin rayuwarsu, shine ma qaddamat aidihim, ayyukan su da suka aikata da abubuwan da suka gabatar.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
نعم سي الله يا بامو دليلي نبي كما daga cikin dalilan da suke hana su fatan mutuwa ko san mutuwa din, bayan wancan dalilin da ya gabata shine miyagun ayyukan su da suka sani tsakanin su da Allah. To dalili na biyu Allah ce wala tajidannahum, kuma lallai tabbas zaka same su su yahudawan nan, ahrasan nasi ala hayati, sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa. To wannan shine sababi na biyu, san duniya, san duniya da kuma tsoron abin da suka aikata na sako da laifuffuka, wannan su ne babban abin da yake sa su tsananin tsoron mutuwa. Daka anan Allah ya ce zaka same su ahrasan nasi ala hayat, sun fi kowa kwaɗayin rayuwa a cikin mutane, wannan duniyar sun fi kowa son ta, sun fi kowa son zamanta. Wa minal ladina ashraku, har sun fi mushrikai son rayuwar duniya. Wa minal ladina ashraku yana da ma'anoni daban-daban kamar yadda za mu ji maganganun malaman tafsiri guda uku dangane da ma'anar wannan, amma dai a zahiri shine Allah ya ce zaka same su sun fi kowa a cikin mutane son rayuwa da kwaɗayin rayuwa. Wa minal ladina ashraku, har sun fi mushrikai ma son rayuwa. Sai Allah ya ce yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana, ɗaya daga cikinsu zaka samu yana fatan ina ma a ce a rayar da shi ya rayu alfa sanatin, shekara dubu a duniya, bore shi a ce ya kai shekara dubu bai mutu ba. Sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihihi min al'azab, ai wannan tsawon rayuwar da zai samu ko ya kai shekara dubu din, wannan tsawon rayuwar ma huwa bi muzahzihihi min al'azab, ba zai nisantar da shi daga azabar Allah ba. Ko shekara miliyan kai, azabar Allah dai na nan tana jira, wannan ba zai sa a canza azabar Allah a kanka ba. Naka tsawon rayuwa baya canza wani abu, baya nisantar da mutum daga azabar Allah, baya kare mutum daga azabar Allah, matuƙar dai ya cancanci azabar Allah ɗin. Daka tsawon rayuwar ba zai amfane shi da komai ba. Daka ma huwa bi muzahzihihi min al'azabi an yu'ammar, sai zama kamanta akidi ne da zamirin huwa ɗin, kenan tsawon rayuwa ɗin ba zai nisantar da shi daga azabar Allah ba, dan an tsawaita rayuwar shi. Ma'ana da a tsawaita rayuwar, da kar a tsawaita rayuwar, duk ɗaya ne, azabar Allah tana nan tana jiransu. Wallahu basirun bima ya'malu, Allah yana kallon abin da suke aikatawa. Sawa'un sun yi abin arziki ko ba su yi ba, sun yi abin ƙwarai ko ba su yi ba, sun yi imani ko ba su yi ba, Allah dai yana nan yana kallon su. Duk abin da za su yi Allah yana gani. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, ba abin da Allah baya gani. Daga ayyukan su gaba ɗaya Allah yana kallon su, wannan shi ma nau'i ne daga cikin nau'o'i na tsoratarwa. Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙara yi musu, bana ku yi abin da duk za ku yi, ku faɗa abin da duk abin da za ku faɗa, ku aikata duk abin da za ku aikata, Allah yana kallon ku kamar yadda a baya Allah ya ce yana kallon abinda kuke aikatawa yana sane da azzalimai to haka kuma anan ya sake maimaitawa Allah yana kallon abinda kuke aikatawa ma'ana Allah yana kallon abinda suke aikatawa ma'ana inna qal alkhairi ne Allah yana gani idan sabanin alkhairi ne ma shi ma Allah yana gani kuma Allah zai saka musu dan gani da abinda suke aikatawa wannan ayar akwai gabobi da yawa a cikin ta wanda suke da dauke da bayanai na malaman tafsiri dan gani da ma'anonin wannan gabobin da aka zamu jinkirta shi zuwa darasi mai zuwa insha Allah ta'ala zamu ji menene abinda malaman tafsiri suka fassara wannan ayar da shi da kuma inda suka yi sabani wurin mai da ma'anonin wannan ayar muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abinda muka ji abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki muke roko ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da kasar mu lafiya ya zaunar da dukkanin sauran kasashen musulmi lafiya duk wasu hadarurruka da musibu da suke fuskantar al'ummar musulmi a ko ina a duniya Allah madaukakin sarki ya yi musu maganin sa Allah madaukakin sarki ya ba su nasara akan abokan gabar su ya dora musulunci akan kafirci ya daukaka addinin musulunci akan kafirai da munafikai a duk inda suke a bayan kasa wallahu alam اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين